Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Wannan shiri na asubahin yau Talata 30 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai.
Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwaci. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa ƴan kasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fada a cikin yunwa yayin da lokacin sanyi ke dab da karewa. Haka kuma za ku ji cewa mutane 18 ne suka mutu jiya Litinin bayan da wasu ƴan sanda a Madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira ƴan daba sun basata.
Kanun labaran kenan. To wai suwaye ƴan bindiga suka kashe a otel a wani otel a jihar Ebonyi ta Najeriya?
Cikin waɗanda aka kashe akwai mai otel ɗin mai suna Augustine Obunna Yawa Diba daga garin Isu da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar Najeriya.
Idan mun kada jihar wato kasar Niger kuma za a ji dalilin kiraye-kiraye ga kungiyoyin farar hula cewa su ma su rika kayyade wa'adin shugabannin su.
Kamar yanda muke cewa ƴan siyasa ya kamata su tabbatar da demokradiyya cikin jam'iyyun siyasa, su tabbatar da jagoranci ingantacce idan sun samu mulkin kasa, kenan mu ba da misali na kwarai a cikin kasa ga ƴan siyasa da talakawa.
Kamar kowane asubahin ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilo Hashin Gumel. Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwaci a farkon makonnin watanni 6 da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Kherson. Kafar labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawurin dinar sojan kasar Natali Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace ki babban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai, amma ta karbe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. An shafa watanni ana gubza fada a gabashin Ukraine a yankin Donbas, inda ƴan awaren da ke samun goyon bayan Rasha da dakarun Kiev ke gubza fada tun shekarar 2014. A wannan shekarar ne Moscow ta kwaci yankin Crimea na Ukraine, duk da cewa kasashen duniya ba su amince da mamayar Rasha ba. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa ƴan kasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fadawa cikin yunwa, sannan kuma an samu karancin kudaden ayyukan jin kai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce, in ji jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Griffiths ya ce mutane miliyan 24 na buƙatar wani nau'in agajin jin kai, kuma kusan miliyan 19 daga cikinsu na fuskantar matsanancin yunwa. Kimanin yara miliyan 3 ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Sun hada da yara sama da miliyan 1 da aka kiyasta suna fama da mafi muni nau'in rashin cin abinci mai gina jiki mai barazana ga rayuwa, in ji shi. Idan ba tare da kulawa ta musamman ba, za su iya mutuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da roƙo mafi girma da aka taɓa yi a bara, inda ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa Afghanistan, amma tana fuskantar gibin dala biliyan 3.1 yayin da lokacin hunturu ke karatowa. Griffiths ya ce ana buƙatar dala Amurka miliyan 614 cikin gaggawa don gyara matsugunai da samar da tufafi masu ɗumi da barguna, da kuma wasu dala miliyan 154 don samar da kayayyaki ga ƙauyuka masu nisa da ke da wahalar isa a lokacin hunturu. Mutane 18 ne suka mutu a jiya Litinin bayan da 'yan sanda a Madagascar suka bude wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun fusata bayan an yi garkuwa da wani yaro zabiya. Kamar yadda wani babban likitin shida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutane da dama sun jikkata, wasu daga cikinsu sun samu munanan raunuka. A halin yanzu mutane 18 ne suka mutu baki daya, tara a nan take, tara kuma suna kwance a asibiti. A cewar Tango Oscar Toki, babban likita a wani asibiti a kudu maso gabashin Madagascar. Kimanin masu zanga-zanga 500 ne dauke da wukake da aduna suka yi kokarin shiga ofishin 'yan sanda ta karfin tuwo a cewar wani jami'in 'yan sandan da shi ma ya harbin wanda ya nemi a sake sunansa. 'Yan sanda sun fara harbin barkonan tsohuwa sannan suka rika harbi sama domin tarwatsa jama'a, in ji shi.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a cigaba da taɓarɓarewa da yanayin tsaro ke yi, 'yan sanda suka bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane aƙalla uku a wani otal a jihar Ebonyi a ƙarshen mako, kuma sun bayyana ko su waye aka kashen. Sai dai masu tsokaci na yin tarda rashin nasarar kama 'yan bindigar har zuwa yanzu. Alphonsus Okoro Igwe, gare ka.
Rundunar 'yan sanda a jihar Ebonyi ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun harbe akalla mutum uku har lahira a wani otal a garin Isu da ke karamar hukumar Onitsha ta jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi, Chris Anyanwu, ne ya bayyana hakan a wata 'yar gajeruwar hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Litinin.
There were gunshots heard within the market square, that is Nkwagu Isu, in Onitsha local government area.
Ya ce an ji harbe-harbe a filin kasuwa, wato a unguwar Nkwagu Isu ta karamar hukumar Onitsha. Sannan da shugaban 'yan sanda na yankin ya je gurin da tawagarsa, sai suka ji cewa wasu 'yan bindiga sun shiga cikin wani otal mai suna Home Galaxy suka harbe mutum uku har lahira. Cikin waɗanda aka kashe akwai mai otal ɗin mai suna Augustine Obunna Yawa Diba daga garin Isu. Sannan akwai wani mai suna Henry Ezani Chuku mai shekaru 43 ɗan asalin jihar Anambra, da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar PDP Dr. Ifani Chuku Odi, da kuma wani mai suna Alexander Ekwe Okorie mai shekaru 52 daga ƙaramar hukumar Onitsha. Kakakin 'yan sandan jihar ya ƙara da cewa an kwato kimanin albarusai 11 na bindigar AK-47, kuma ana nan ana gudanar da bincike kan lamarin. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullun, Charles Eze, na ganin kamata a ce waɗanda suka aikata wannan aika-aikar sun riga sun shiga hannu.
That kind of incident shouldn't occur without the security men having apprehended those people by now.
Ya ce bai kamata irin wannan al'amarin ya faru ba tare da jami'an tsaro sun cafke waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin kafin yanzu ba. Mun sha ganin an kashe mutane kuma ba kama kowa ba. Wannan yana nuna cewa hukumomi ba sa aikinsu yadda ya kamata. Alphonsus Sokori Igwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To, kamar yadda aka ji, Enugu ne ba Ebonyi ba, a gaida Alphonsus. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Kwamitin zartawa na asusun bada lamani na duniya ya amince da kusan dala biliyan 1.2 ga Pakistan jiya Litinin, wanda zai samar da agajin da ake bukata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar tattalin arziki da ke ƙara taɓarɓarewa sakamakon ambaliyar ruwa. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban hukumar ta IMF, Antonia Tsaya ta fitar, ta ce tattalin arzikin Pakistan ya fuskanci mummunan yanayi saboda yaƙi a Ukraine da kuma ƙalubalen cikin gida. Da take sukar manufofin gwamnati wanda ya haifar da rashin daidaiton tattalin arziki, Tsaya ta jaddada cewa Pakistan dole ne ta aiwatar da manufofin gyare-gyare don dawo da kwanciyar hankali na tattalin arziki da kuma ci gaba mai dorewa. Amincewar lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da asusun ajiyar kuɗaɗen waje na Pakistan ya tsaya akan dala biliyan 13.5 kawai tun daga ranar 19 ga watan Agusta a cewar babban bankin kasar Pakistan. Hauhawar farashin kayayyaki da ake gani mako-mako ya kai kashi 45 cikin 100 a watan Agusta, kamar yadda bayanan gwamnati suka nuna, inda farashin abinci da man fetur suka yi tashin gwauran zabi. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗi jiya Litinin cewa ta gano wasu bayanai da za su iya kasancewa da bayanai game da ganawar shugaba Donald Trump da lauyoyinsa da ya kamata a cire daga binciken da gwamnatin ƙasar ke yi na wasu muhimman takardu da ta kwace makonni uku da suka gabata daga wani gidan Trump a Florida. Masu gabatar da ƙara a wata kotu da ke Florida sun ce za su ba da ƙarin bayani a cikin kwanaki masu zuwa game da abin da suka gano a cikin kwalaye 20 na kayan da jami'an FBI suka ɗauka daga Mar-a-Lago gidan Trump a lokacin binciken da kotu ta amince da shi. Abubuwan da aka ɗauka a binciken da ba a bayyana ba a ranar 8 ga watan Agusta sun haɗa da file 11 masu alamar tantancewar matakan tsaro na ƙasa waɗanda Trump ya ɗauka tare da shi lokacin da wa'adinsa na shugaban ƙasa ya ƙare a ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2021, maimakon mayar da su zuwa gidan adana bayanan gwamnati kamar yadda dokar ƙasa ta buƙata.
Gaida Safilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Niger, inda wata hadakar kungiyoyin farar hula ke kira ga kungiyoyin kasar da su ma su rika takaita wa'adin shugabanninsu kamar yadda suka matsa ma 'yan siyasa su yi baya ga sauran abubuwa na misali. Daga Yamai ga Silabarma da rahoton.
Shugabancin kungiyar farar hula a Niger wani abu ne da a wasu kungiyoyin aka mayar da shi tamkar mutuka raba takalmin kaza, duk ko da cewa irin wannan tafiya abu ne na jama'a da ya kamata a baiwa kowane mamba damar ya ja ragama ta hanyar zaɓe. Dalili kenan kungiyoyin nan sama da 30 mambobin gamayyar Tournoi La Page a ƙarshen taronsu na shekara-shekara suka shawarci sauran takwarorinsu su fara aiki da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci. Domin yin hakan alama ce ta nuna kishin demokradiyya, kamar yadda jagoran wannan tafiya Michael Zodi ya bayyana mana.
Kamar wajen mu, in mutum ya yi shekara uku, bayan shekara uku nan yana iya takara su guda. To wannan yana kawo sauyi cikin tahiyan kungiya kuma yana sa demokrasiya tabbata cikin kungiyoyin horon hula. Ya kamata kungiyoyin horon hula su ma su shiga sahu na wannan sabon tahiyan na demokrasiya.
A kasashen demokradiyya doka ta dora wa kungiyoyin fararen hula alhakin zuba ido akan tafiyar sha'anin mulkin kasa domin tabbatar wa kansu cewa ba a kauce wa ka'ida ba. Saboda haka shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta La Voix des Sans Voix Nasir Saidu ya yaba da wannan shawara ta Tournoi La Page.
Baka naka lokaci kai na wani, in lokaci yayi naka gusa ya kamata a gusa a sa sabi saboda demokradiyya ta ƙarme, kungiyoyin fararen hula su yi daraja kamar yanda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokradiyya cikin jam'iyyun siyasa, su tabbatar da jagoranci ingantacce in sun samu mulkin ƙasa. Kenan mu ba da misali na kwarai a cikin ƙasa ga 'yan siyasa ga talakawa.
A cewar shugaban kungiyar Mojan Siraji Isa, ba yau ba suke fatan ganin an shimfiɗa tsarin ƙayyade wa'adin shugabancin kungiyoyi ta yadda hukumomi za su samu cikakkiyar masaniya a game da irin wainar da jami'an fafutuka ke toyawa.
Shawara ce wadda za mu yi nazari a kanta. Akwai masu kokowa tsakani da Allah gane cewa an tabbata adalci da gaskiya a cikin wannan ƙasa, amma akwai waɗanda da taru ke ba su kuɗi, kuma waɗannan kuɗi idan suka zo ba su faɗin abin da nasarun suka ce su yi.
A nan gaba kungiyoyin na Turnon Lafashi za su gudanar da zagaye domin wayar da kan jami'an fafutuka akan wannan batu na shigar da tsarin kayyade wa'adin shugabanci a dokokin gudanarwar kungiyoyi masu zaman kansu, matakin da ba idan kasancewarsa hanyar tabbatar da demokradiyyar kungiyoyi. A ɗaya gefe yunkuri ne na shirya matasan da za su gaji shugabannin da ke ci yanzu. Sule Mummuni Barma, Muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Yanzu jam'iyyar su ita ce ake ganin take da ƴan takara mafi ƙarancin shekaru a cikin sauran ƴan takarkarun da ake da su guda hudu manya dai, wato APC, PDP da ita Labour, sannan da NNPP ta kwankwaso. So Senator Yusuf na maka barka da zuwa ga wannan lokaci, kuma na manta an ga muku cewa yana ɗaya daga cikin ƴaƴa 33 na marigayi sanannen malamin nan na Zaria, wato Baba Ahmed. Yana da ƴan uwa da nan gidi yawa. To bari mu fara da wata jita-jita da na ji an ce wai dan takara kana shugaban kasa Peter Obi yana tunanin ya janye daga takara, gaskiya ne?
Wannan ba gaskiya ba.
Ina wannan abin ya samu asali ne?
Ƙarya ya samu asali saboda mun wayi gari yau.
Ka ji magana ai ko?
Ba ji ba, kurinka na fara ji. Kuma dai dama akan ce mana cikin alamun ƙarshen duniya gaskiya kan kasance ƙarya, ƙarya ta kasance gaskiya. Sharri na yawaituwa a bayan ƙasa. Yanzu kowane labari
ka gan shi a labarin cewa ana ba gaskiya ba ne. Me yasa kake ji za a fito da irin wannan magana cewa zai janye? An ga wani abubuwa ne, wani take-take ko wani lamari ya faru? Firgita ce ta yin adawa masu adawa da ku.
Kuma firgici na sa a yi abin da ke sabawa hankali, saboda wannan magana ta sabawa hankali.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan hirar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Canji ya tafiya, wallahi ni da muku wace daga nan kwana sai ni ce tsakanina da Allah wanga yan kwanga kwa nan ba san sa
ki zargi Ali da Allah ba san maradi sarki Ali baka shawara ko guda ɗaya ba me ya tara ba
yaya za a yi uba na za a dauko riga ta shi a bashi ya sa wanda ta uban shi da ya gada in rike in ce a ni sai daidai da ni to girin uwa da samu riga ba sai uba na za riga ba za ni zama ta in gaje ta
no mu hakiki yake nan wawa da wake da dawa sarki ba sai da baki sai da baka kyauta
sai ba ta sarki da ya sai da hatiwa wa ayi.
Jama'a sanuku da hutawa, barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugabannin alkawari marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Niger Tanja ya yi game da batun yadda ake nada sarautar sarkin katsina maradi idan ta fadi. Sannan me ya janyo jinkirin nadin sabon sarki tun bayan da wanda yake akan wannan kujera ɗin ya rasu shekara fiye da ɗaya da ta wuce? Kuma su waye yanzu suke neman wannan sarauta, kuma an ce an soke sunayen waɗansu, me yasa aka soke? Duk wannan suna cikin abubuwan da ke cikin shirin yau da za ku ji, wanda ci gaba ne ga muhawarar da muke kan wannan lamari ɗin na batun jinkirin naɗin sabon sarkin katsina maraɗi ɗin. Kuma muna tattaunawa ɗin a muhawarar da wakilinmu Mansur Sani ya shirya mana tsakanin ‘ya’yan gidajen sarauta, wato Basiru Hamisu Dan Badau, mai wakiltar gidan sarauta na shi su sarki Alizaki da ya rasu, da kuma Muhammad Lawali dan Kosu dan Kulozo daga masarautar sarkin Katsina din, ko kuma sarautar Katsinawa. To malamai mu je.
Ali inda ya gada bai dauko motar shi ya zo kirana, ina nan bayan jandarmeri kusan gidan gago, ka je ka mihitanan ka sa abinci ka kashi in fito. Ana san gani na a sallama a shi, aka tura mutane suka zo aka ce kaɗa mai unguwa na ya zo yana san ganin kai to ne mai unguwa, aka ce wannan wanga halili, sai nace kai, sai nace to ku sai ku ce ni ɗan sarki ne ina cin sarauta, in ka ga na je in dai ba wani abu mai nauyi ba, sai dai gidan al'umma ta al'umma ka cina wani abu ya samu in shi kaɗan marayi. Yawwa ka gane ko? Amma gidan ɗan sarki a ni uwansa, in dai ba wani abu bane wanda yake shi a wani yayi ko wani abu, sai dai tura tawaga sai can wakil bayna su masada, nace to a ce mishi in bai bar nan ba an abin da dai biyo baya kan shi ya tafi, sanan ba yi ka san gaskiya jide ba suka ratsa suka yi nan wurin
shine malam Usaino na tabbata sani
shine martaba
eh kuma ni da nake muka ga hira na cewa tanji ya hido ga magana
wata magana ce saurara
yace ya alƙawali uku da sarki
saurara daya
saurara daya zai naka muku sarkin ku cikin din dan kududu za a bada azabu guda in san samu ne na linya haka sarki ya hida mishi da tanje ya ta hata wallahi ni da muka wace daga nan wada da muka tai can gida sai nace tsakani na da Allah wanga yan wanga uwana mu ba san sarauta sai aka ce ya rami nace haba sai aka ga ta shigowa amma wata bambu ce tanje ya buga nan wurin din sai zo yace haka nan ko da ya hida haka wallahi malam Mansur ko da ya hida haka nace da mu nace wallahi ba shi sai aka turo wasu delegation
na ina
da dariya ne na minister na interior sai aka kira shi aka ce kutan kuce ba ku rawa an an ce dai zakin da sai dan dan kudo da sai wanda uban shi yi ku shikenan an watsar da ku sai kaga wannan abu ne aka yi wanda da a ya mutsa mu yaya za a yi ubana za a dauko riga ta shi a bashi ya sa wanda ta uban shi da ya gada in rike in ce a ni tai daidai da ni to girin uban da samu riga ba sai ubana za a yi gaba zan zama ta in gaje ta shi suka doki adawa da suka doki adawa da sai suka so suka yi intoxicate duka mutane akwai wa'anda misalin daga nan aka yi preparance su suka tashi suka tai dan tambara idan wajen baba bako cikin wadawan ne fa wasu sun rasu akwai saura suna nan kuma suna ji na suka je suka ce wadawa bako kai ne cikin ɗan dan kulo da kai ne babba mu ba mu cin amana yanzu gadan ku ya zo gidan ku ya zo dadi ya zo zamu za in zabi karan ka mu kai zamu za in an kira ka ma da runhu kakka bar mu na rinya
wancan ya mara kuna da magana cikin magana shi
to bar shi yi
na rasa labarin
a bai ai ni magana ta mai tsauci dan kare ma mai banga
to ai kanka sai lokacin
a to eh to ka gane ko
karshe mu
kake so to a karshe aka ji a karshe don aka zo sai aka buga ali ni ban yarda da shi ba ban koyi baya ba eh aka ce aka je ba rikicin aka yi sarauta aka ce an aza ali ni sirri ne
cewa sai aka yi
cewa
sai aka yi
eh takarda ce aka zo da ita aka ba su ba su ma hausa ta hau eskali ba su yi
da takarda
ba a ni ban yarda na yarda da takarda mai ba irin wannan ba ba irin wannan ba da aka zo da aka gama kansu shi wada ta aka je aka yi aka ce magana ta zama sirrin kakka zaɓin na rinya kai za mu je fama kai za mu ɗauka kai ne tsakuwar kacina kai ne ke tare da sarki guzu kai kasan daɗin mu kai kasan ciwon mu kai kasan arzikin mu kai za mu jawa in ka je ma da ruwan kakka bari kaga an musu fara'u ko ba ta tege wajen baba na rima na je na ce babu ku yi hakuri dan Allah in Allah ya ce ku yi sarki sai ku yi sarki duk cikin illahirin mu ko ɗakin kuri ko na ɗakin ɗan kulodan babu wa'anda suka yi ni kaɗai na goyi bayan baba na rinya yanzu da aka buga sarki muka tashi hurru sa'an nan ne aka gamu da aka buga ali sai aka muka gamu da muka kwantama muka tafi wajen wani sarki na nan cikin wannan nan jihar Maradi sai ya ce ku ba ku nan mu da gami aka turo cikin ku wasu delegation ce aka tai aka ce kar ku yarda da zanzara wanga sai ɗiyan ɗan kulodo in ku an an ɗiyan ɗan kulodo ne daga su sai ɗiyan su kenan shi kenan
so kace ka ce ku ne kuka mun kanku abin da kake zo
a ni ba ni nace ni ban yi ba ni na yi tsaye ne bisa kan ai gaskiya wallahi ni ba ni dan su suka yi su suka sani
sai an wannan
wajen gidan da kake gani ba banza bane ba tasha bace ba kasuwa bane ba gidan samariya bane gidan sarauta ne
gidan sarauta ne
to ka bari ka gani in akai abun ba gaskiya ba ka ga inda za a kuma kai kana sarki za ka
ta kai ba
yo ba can gidan alƙali bane yake duk garin gaba ya sani ko macen da ke darmin matan da ke cikin gida ba sun san ba adi ba ya shari'a ce yake yin ta gidan alƙali
bari mu dawo masu sauraro duka da ya kumanta shirin tsaka mai waya ake sauraro daga nan muryar Amurka da maraji dan Bado bangaren sarauta wanda Allah mai martaba alzaki rasuwa kashi abinda da maraji ya lawali dan kunsu yayi wanda har yanzu dai adawa ce suke ko kuma menene ni zaka ci ne
wannan har zance na adawa shi wannan abu an riga abin da ya wuce ai ba ga da adawa an da riga abin da ya wuce da ba aida an aka wuce ko azara abin Allah zaki shi sarki Ali da Allah ba ta kudin maraji sarki Ali baka shawara ko guda ɗaya ba da ya tara ba in ya ba da hakuri ga dauka ba sau ɗaya sarki Ali ko ya gare ta tunda mu da muke da rike gare shi irin bai ma ta shi kyauta shi da kuma tsoro ga abin in kyauta ta shi mutum da ba ga shari'a bai samu jika uku ba amma in ya tsoro ta Allah yana kyauta jika ɗari a yi mutuwa ya bada aure ya bada suna a bada abinci ya bada noma a haƙe yake nomawa da wake da dawa sarki ba sai da baki sai da ba wata kyauta Allah ba ka saraka miki bukata
ya ba ta ran sarki da ya sai da hati ba ko an yi
a duk halin
ko ne malam ba ka kawo cewa a sarki bai sai da ba babu ma kyau
kyauta ba ke da magana kyauta ne kyauta ne a wurin da yake da ni da yawa ne
an kaka amma ka ce haka nan wanda ya mai marima wai ya taba sai da
ki an a wurin yanzu na gani ni da zaman sarki
ko shi ne amma wai yana da gaurin a yake kawai in yake kawai sai a lube taba sai da ba ke ya ga buzu ya taba sai da buzu bai taba sai da
ni da sarki buzu ban shakai ba abin da gane ba wane ke zuwa ga wuri
amma ni zuwa wani kuma ba ka zo kai ka ke ya kai
to ba ta wannan zuwa
ga wuri ka zo wa wani sarki ai ai uban ka ni ba ka zo wa wuri
ai ana ne kadara ni ba abun ga zuwa sai wane ke zuwa su
mala kai magana tana nan horon
da amma shi wannan abu Allah ya yi amshi marima uban shi ya marima wa shi a da zaki
ni za ka ka ku san mai tsawari matsayin marimawa a cikin gari
marimawa rauni ne wadatu da sarki shi eh daga cikin tawaga ta diyar sarki ake dauka aishi duka wannan sarkon dan basgore maremawa dan badan magajin hanadu tashikon da diyar sarki ne su ko da yake a sarki ya haɗa mutane wanda zakara sa wanda mutum ya gode kera da kai sai sa da biki da yadda sharo daga sharo suka yi yana tare da shi ke da abuga sai ma da ruwa shi dan dadi aka tsagai kai mu ka zo kama sarautar nan aka yi a kore sarki Ali kaza ka hawa mu da ba muku kai babu ai sa zamu da ba aka zuga shi a kore aka zo aka tsage shi kodan sarki Ali ko da kin zahin abinta da ta wajen babo da sama da mai ana wanga da madan kau suna fiji mazahi su suke kudda kudda shi shi bala malamin shi ne dan kana shi ko malamin shi tsakanin da bala da sarki Ali sai Allah ka kanu Allah kai tsakanin
ba shi an kan kadan wurin tabbata shi to shi ka wadan shi
bala ni me za ka kara
a wanda yace malam bala bala mai ana ko kace dan kanan Ali ne ko
eh
kace kana dan karan shi ne
ba dan karan shi ba eh duka da sarki ku tsara miki
a wai kace a kace ai malamin shi ne dan karan shi ne kace wa
zo malamin shi ya zama na
a ai kai da haka
eh na ga da haka za
to wani ne karan shi
to ga shi kuma malamin shi mai bambancin sarautar sarkin katsan maradi da kuma sarautar sarkin katsan Najeriya da ke nan kusa ga maradi din wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu taba a shirin na gaba da kuma ƙara duba dalilin da yake sa ake samun rashin haɗin kawuna a tsakanin gidajen sarautar da ke jiran samun sarautar da ta faɗi din a nan maradi kuma su waye ma suke neman wannan sarauta yanzu waye cancanta waye bai cancanta ba duk suna cikin shirin da zamu kawo ku Allah ta murana wato yanzu muna son mu yi godiya ga su wakilan na wato yanzu muna son mu gode wasu bakin namu Basir Hamisu dan Badaudi Muhammad Lawali dan Kusu tare da kuma wakilin mu Mansur Sani a wannan shiri da kuka ji a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC mun baku lafiya
to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu harharan mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwace a farkon makonnin watanni 6 da ta shafe tana mamayewa a yau mun fara kai munanan harhara ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Kherson kafar ya labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawurin dinar sojin kasar Natali Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace kibban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai amma ta karbe ikon wani yanki da ke kula da gabar tekun Bahar Maliya. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fadawa cikin yunwa. Sannan kuma an samu karancin kuɗaɗen ayyukan jin kai.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan a gogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Safilo Hashin Gumel da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Shi Garba ke muku fata alheri wassalam.